الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Juma'a 3 ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447, wanda ya daidai da 20 ga watan Fabrairu shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci, Masjidu Sani Dauda, wanda ke namba 39 Yakubu Avenue, daura daga Ladima Road, Angwari, Nijar e Kaduna, a wannan ƙasa tamu ta Nigeria. Muna gudanar da tafsirin Al-Qur'ani cikin wannan wata mai albarka, da muka kwana a cikin sura ta 3 a jerin gwanan surorin Al-Qur'ani, suratu Ali Imran, inda muka kwana a aya ta 47 a cikin darasinmu na tafsirin wannan shekara. Wannan shine majalisi na 5. Za mu tashi a kan qalat rabbi anna yakunu li waladun ولم يمسسني بشر ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
الله سبحانه وتعالى ينا بياني دنبنا دا صفا عن أبي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام daga cikin ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wanda shi a garan kansa ya gaya wa al'ummansa a lokacin yana jariri tunda Allah ya warware shubha lokacin da babarsa ta haife shi da dalilinsa saboda suna ganin bai kamata a ce Maryam ukhta Harun ta fada cikin irin wannan harkan ba. Ya ba su amsa akan cewa inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya, yace musu ni bawan Allah ne kuma Allah ya bani littafi, wannan littafi kenan shine injila, kuma ya sanya ni annabi. To tun yana yaro wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla, yana yi wa mutane magana a tsimman goyo. To a lokacin da aka haife shi, a ranar da ya zo duniya, ranar da aka yi cikinsa, a lokacin aka haife shi, a lokacin ya fara magana, a kuma lokacin ya fara wa'azi, duka wannan daraja ce da matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Isa ɗan Maryam don a yaƙi ƙwaƙwalen likitocin wannan zamani, saboda ya zo ne a lokacin da ake tutiya da ƙwarewa wajen sanin magani. Shine sai Allah ya ce wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil, daga cikin abin da Allah ya koyar da annabi Isa ɗan Maryam shine wa yu'allimuhu alkitaba, ya koya masa littafi, wal hikmata shine injila Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, ya koya mai rubutu, ya koya mai sani akan injila da kuma at-taurat. Sai Allah ya ce wal hikmata, al hikma anan yanda imamu ibnu juraijin kamar yanda imamu al-qurtubi ya fassara wannan aya a cikin littafinsa tafsirinsa al-jami'u li ahkam al-qur'an, yace as-sunna, abin da ake nufi da hikma anan sunna ta annabi Isa, ko wani annabi yana da sunna, to annabi Isa sunnansa wacce ta yi daidai da zamaninsa da kuma al'ummansa, Allah ya koya masa wannan. Wat-taurata, Allah ya sanar da shi at-taura. Wal injila, kuma Allah ya bashi wannan littafin shine injila. At-taura littafi ne na Yahudawa na banu Isra'ila, ita ce suke kira al-ahdul qadim, shine at-taura. Suka ce kuma akwai al-ahdul jadid. Ina an ce al-ahdul jadid, ana nufin New Testament. Al-ahdul qadim ita ce at-taura, al-ahdul jadid ita ce New Testament, ita ce suke kira at-talmud. Ita kuma talmud sharhi ne na at-taura, wanda hakamat, manya-manyan malamai na Yahudawa su suka rubuta ta, ba aya a ciki. At-taura ce mai aya, kuma ayoyin asfar ne, bi ma'ana allaye ne guda biyar. Akwai sifru takwin, ita ce na farko. Na biyu akwai sifru al-khuruj, shine na biyu. Na uku sifru lawiyin, shine na uku. Na hudu shine sifru al-adad, shine na hudu. Na biyar sifru tasniya, wa'annan su ne asfarul yahud guda biyar wanda ke cikin at-taura. to kowanne ya rabu kashi biyar sifrul takwin sifrul khuruj sifrul lawiyin sifrul adad da kuma sifrul tasniya kowanne ya rabu kashi kashi to da suka tashi su yahudawa sai suka kasa shi sai suka masa sharhi sai suka ce duk wanda ya karanta talmud ya fi wanda ya karanta at-taura samun lada shine sharhin at-taura shine wanda suke kira al-ahdul jadid kuma babu aya daya ciki duk maganan malaman su ne sai suka juya duk abin da ke cikin at-taura sai suka juya ta a cikin at-talmud wanda adadinta adadi mujalladi 100 ne shi kuma at-taura at-talmud dinnan sai suka masa sharhi shi ma sharhin injil abin nan at-taura suka sa mai suna al-mishna shine kuma sharhin talmud to a ciki ne fa suke fadi a cikin at-talmud suka ce wai idan al'amari ya rikice wa Allah a sama baya iya warwarewa sai yayi contacting din malaman su sune hakamat su suke gaya wa Allah yanda za a yi sai a warware al'amari a duniya shi sa suka ce in ka karanta ta zaka fi samun lada akan ka karanta mi at-taura saboda at-taura ita ce wanda Allah ya sauka wa annabi Musa alaihi salatu wassalam haka suka kasa wannan littafi suka faɗi wasu maganganu da yawa wanda ma anzalallahu biha min sultan akwai wani ɗalibi a jami'a islamiyya ta madinatul munawwara lokacin da ya zo yin masters ɗinsa sai ya rubuta littafi bazlul majhud fi isbati mushabihati ar-rafidati bil yahud mujallaji guda biyu ne saboda ilimin da ya tattaro akan at-talmud dinnan da mishna da at-taura ya kwatanta ta da wato inda asalin shi'a suka ɗauko aƙidarsu daga yahudawa in ka duba aƙidinsu guda shida za ka ga ɗari bisa ɗari daga yahudawa wannan suka ɗauko sai ya kawo na yahudawa sai ya kawo na shi'a sai ya nuna maka kamaikeciyar da suka yi tunda asalin wanda ya kirkiro shi'a ba yahudi ne sai ya kawo maka wannan to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi Isa ɗan Maryam yana karantar da su wato littafi yana karantar da su sunna tasa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya koyar da shi wanda yake koyar da banu Isra'ila ya koya musu yanda ake rubutu sa'annan kuma yana koya musu wani yanki na at-taura wannan dalili yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi sabon littafi shine wal injil shine injila shine bible shi ma bible yahuda sai suka shige su sai suka rusa tunaninsu shi ma sai suka ba su irin ka'idar da suka ɗauka ba akwai al'adul qadim ba old testament akwai kuma new testament to shi ma sai bible din sai suka mai da shi haka akwai al'adul qadim shi ne injila sannan kuma akwai al'adul jadid shi kuma al'adul jadid kaga na yahuda sun raba shi biyar ne to shi kuma na nasara sai suka sanya masa ya rabu kashi guda hudu akwai na farko akwai sifir taura akwai sifir na taura wanda wani yanki na at-taura suka ɗauko shi to shi ma sun kasa shi biyu akwai al'adul qadim akwai kuma al'adul jadid a ciki sakwai akwai na biyu injilut tarihiyya wato injila wanda yake kunshe da tarihi alaƙar yahudawa da kuma alaƙar su da mutanen da suke rayuwa a wannan yanki na Falastin akwai kuma injilu shi'riya, injila wanda ke da alaka da shi'ir, shine waƙe. Sannan kuma suna kiransa injilu shi'riya wata aliniya, na waƙe da kuma karantarwa. Na hudu suka ce akwai injilul anbiya, akwai injila na annaba, tarihin annabawa a cikin injila, wannan duka a cikin Old Testament kenan. Na biyar shine akwai injilul qanun as-saniya, injila da ya kunshi dokoki na biyu a cikin wato tsarin Banu Isra'ila, wanda su Banu Isra'ila kai ana jingina su zuwa ga Yaqub alayhi salatu wassalam, saboda shine Isra'ilu. Annabi Yaqub kaga jika ne gawa Annabi Ibrahim, saboda waye ya haife shi? Annabi Ishaq. Annabi Ishaq waye haife shi? Sara ita ce mahaifiyarsa. Kuma Sara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullahi dan Abbas, wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, hadisi ne mai tsawo kusan shafi biyu, ya bada kissan lokacin da Allah ya umarci Annabi Ibrahim ya dauki Hajar ya tafi da ita Bakka, shine garin Makka, lokacin da ta haihu. Saboda ita asalin Hajara baiwa ce sarkin Misra ya ba Sara. Sara kuma a duniya ba mace mai kanta, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari. To lokacin da suka shigo garin Misra, sai Annabi Ibrahim ya ce mata, idan sarkin nan ya tambaye ki alaƙarki da ni, kacki ce masa ke matata ce, in kika ce ke matata ce zai kwace ki a hannuna, amma in kika ce ke ƴar uwata ce zai kyale ki, saboda a duniya ban san musulmi ba in ba ni da ke ba. Su kuma fadawan wannan sarkin da suka ga Sara tare da Annabi Ibrahim sun shigo garin Misra, sai suka ce, ayyuhal malik, mun ga wata kyakkyawan mace wanda duk duniya ba mu taɓa ganin mace mai kyau irinta ba, kuma wannan matan ba ta cancanci kowa ba sai kai, kenan ta zama ne matarsa ya kwace. Da ya tambaye Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, sai ya ce alaka, sai ya ce ƴar uwata ce. Wannan sarki sai ya yi ƙoƙari ya ce a zo da ita wurinsa, yana so ya aikata alfasha da ita, da ya kai hannu zai taɓa ta sai Allah ya nannaɗe hannun, sai ya fashe da kuka, sai ya roƙe ta, sai ta ɗaga hannu sai ta roƙi Allah, sai Allah ya dawo da hannun ya koma daidai. Ka san ɗan banza baya denawa, sai ya ga bari, sai ya ƙara kai hannu a karo na biyu. Allah ya ƙara murɗe hannun fiye da yanda ya yi a na farko, sai fashe da kuka ya ce, don Allah ki roƙi, don Allah ki taimake ni, ki roƙa min Ubangijin ke fitar da ni daga wannan hali. Ta ɗaga hannu ta roƙi Allah, sai Allah ya saki hannun, ya ƙara kai hannu a karo na uku, sai hannun ya ƙara murɗewa fiye da karo na farko da na biyu, sai ya roƙe ta, ta ɗaga hannu ta roƙi Allah, sai Allah ya dawo masa da hannun yanda yake. Sai ce, kai, wannan matan shu'umar mace ce. Sai ya ɗauki Hajar ya ce, ga wannan ta yi miki hidima. Da ta dawo, Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yake tambayanta me ya faru, ta ce wulaƙantacce Allah ya wulaƙanta shi, ga abin da ya so ya yi da ni, amma ga shi yanda Allah ya wulaƙanta shi. To ita Sara ta fi kowa kyau a wannan lokacin, kyanta shi ne jikanta ya ɗauka, shi ne Annabi Yusuf, saboda ita ta haifi Ishaq, Ishaq ya haifuwa Yaqub, wanda shi ne wa Isra'ilu. To Banu Isra'ilu daga cikin ƴaƴan Annabi Yaqub alayhi salatu wassalam, kaga a cikin shi ne ƴaƴan annabi Yaqub su ne banu Isra'il ƴaƴan a ciki akwai kuma lawi to kaga shi ne sifru lawiyina to wannan dalilin abin da ya faru da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da ita Sara sai ta haifi Ishaq Ishaq kuma ya haifi Yaqub wanda shi ne Isra'ilu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wasu Yahudawa a garin Madina suka zo za su mai ƙure suka ce za mu maka tambaya a cikin At-Taura ba wanda ya santa sai annabi sai manzon Allah ya ce zan amsa amma da sharadi in na amsa za ku yi imani da ni suka ce eh in ka ba mu amsa za mu yadda za mu musulunta sai ce to me tambayan farko sai suka ce masa yaya maniyin ɗa namiji yake yaya maniyin ƴa mace yake sai ya ce a yana rubuce a cikin At-Taura maniyin ɗa namiji mai kauri ne fari maniyin ƴa mace fasifasi mara kauri sai suka ce ya ake samun ɗa namiji ya ake samun ƴa mace sai ya ce idan maniyin ɗa namiji ya rinjayi maniyin ƴa mace a jikin kan bayan Allah ya kaddara ciki to ana samun ɗa namiji ne da izinin Allah in kuma maniyin ƴa mace ne ya fi yawa ya rinjayi namijin kuma Allah ya kaddara ciki to za a samu ƴa mace da izinin Allah haka ne suka ce sai suka ce ka gaya mana menene Isra'ilu shine annabi Yaqub ya fi so sai ya ce annabi Yaqub alaihi salatu wasalam shine Isra'ilu abinda ya fi so shine nonon raƙumi a cikin abin sha a nama kuma abinci ba abinda ya fi so kaman naman raƙumi sai Isra'ilu ya yi rashin lafiya sai ya daɗe bai warke ba sai ya yi alwashi ya roƙi Allah in Allah ya warkar da shi a ɗan ƙanƙanin wannan lokacin zai haramta wa kansa mafi soyuwan abinci gare shi shine naman raƙumi da mafi soyuwar abin sha gare shi shine nonon raƙumi shine kullu ta'ami kanat hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabl an tunzala at-taura shikenan sai ce haka ne suka ce ya bada amsa sai suka ce ka gaya mana na ƙarshe shi ne na ƙarshe na hudu kenan suka ce yaya siffan annabin da ke zuwa cikin shi ne shi kansa kenan manzon Allah annabiyul ummi fi at-taurat menene siffan annabin mutanen da ba su iya rubutu da karatu ba su ne larabawa a cikin at-taura ya ya zo a cikin injila a cikin at-taura sai manzon Allah ya ce tanamu aynahu wa qalbuhu yaqzan Allah ya siffanta shi akan cewa idanuwansa ne ke bacci amma zuciyarsa a farke take na ba da amsa suka ce ka ba da amsa guda hudu kenan ko sura na ƙarshe sai suka ce fa fil akhir nattafiqu ma'aka aw nufariquk a na ƙarshen nan za mu yadda da kai ko mu ki yadda da kai man sahibuka fi hadha al-amr kai wake ka maka wahayi sai manzo Allah ya ce jibril mala'ika jibril ne yake kawo min wahayi sai suka ce la fa innahu aduwwan lana mu mala'ika jibril makiyinmu ne law kana israfilu aw mika'ilu la amanna bika da mala'ika mika'ilu ne da israfilu kace ɗaya daga ciki inda shi ka ambata za mu yadda da kai amma mu a aqidanmu mala'ika jibril makiyin yahudawa ne yana zuwa da yaki saboda haka ba mu yadda da kai ba sai manzo Allah ce ku da kanku kun san ƙarya kuke shi din da yake kawo wa annabinku annabi Musa sako daga Allah shine Allah ya saukar da kul man kana aduwwan li jibril har zuwa ƙarshe na aya muhallin shahid su yahudawa akwai wani yanki na wannan littafin da kuma kissan annabawa a cikin injila shine injilul anbiya inda Allah ya bada labarin annabawa na ƙarshe shine injilul qanunus thaniya injila wanda ke kunshe da dokoki na banu isra'ila na biyu to akwai al'ahdul jadid kaga wannan al'ahdul qadim kenan shi ma guda biyar kamar yanda na yahudawa ya kasance to al'ahdul jadid shine new testament nasu sai suka raba shi ya rabu kashi hudu kashi na farko injilu matta shine na matthew kenan ko shine injila na matthew sakonnin da suke cewa al-hawariyuna ɗaliban annabi isa suka kunso musu da shi a cikin injila bible kenan akwai kuma na biyu shine injilu marcus shine na marcus shi kuma ɗalibi ne daga cikin ɗalibai kamar yadda suka ce sai kuma na uku shine injilu luka shine na lucas sannan na biyar shine injilu yohana wa'annan guda hudun sune asfar ko kuma injil na annasara wa'annan sun kasashi gida hudu to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce annabi isa dan maryam yana koyawa banu isra'ila alkitab shine kitaba iya rubutu ya ake rubutu sannan wal hikma yana koya musu hadisai nasa wanda Allah yake sanar da shi akan bayanan da yake yi su kuma suna aiki da shi sannan wa taurata shi kuma wannan at-taura din wanda annabawan banu isra'ila kamar yanda wani hadisi yazo jidda malaman hadisi sun raunata hadisin cewa awwalu nabiyyin bani isra'il musa alayhi salam wa akhiruhum isa alayhi salatu wassalam cewa farkon annabi daga cikin annabawan banu isra'ila shine annabi musa annaban karshe a cikin annabawan banu isra'ila shine annabi isa dan maryam alayhi salatu wassalam amma dukkan su kowanne daga cikin su Allah ya nuna cewa sun zo lokacin su ya wuce ya kure yanzu lokaci ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in mutum zai ce zai dauki old testament mai jidan zai iya wani mutum shubha yace bari ya dauko at-taura old testament yayi aiki da shi ko kuma ya dauko injila old testament zai yi aiki da shi kai tunda Allah ne ya aiko annabi Musa kuma annabi Isa kuma mu musulmai mun yarda da shi saboda haka zai yi aiki da shi zai tsira a gaban Allah a zaka halaka hadisi ya inganta a cikin mustadrak na Imam Hakim wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a Madina sai sayyidina Umar ya dauki wata sifir daga cikin asfaril yahud na at-taura sai ya ga wata aya ta yi kama da wata aya a cikin alkur'ani sai abin ya burge sayyidina Umar sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yana mamakin kamaiceceniyar ayar da wata aya a cikin alkur'ani sai yake nuna wa manzon Allah unzur ila hadhihi alaya ya rasulullah ka duba wannan ayar ya ma'aikin Allah wannan ayar ta yi kama da wata aya a cikin alkur'ani sai manzon Allah ransa ya baci fuskansa ya canza idanuwansa suka kada yace ashaqun anta ibn khattab kana tantama ne akan musulunci ya kai dan khattab wallahi law kana akhi musa hayyan lama wasi'atu illa tibai na rintse maka da Allah da dan uwana annabi musa na da rai a yau ba abinda zai sa ya tsira a gaban Allah sai ya bi abinda nazo da shi kaga wannan ya nuna maka karara lokacin sa ya me ya riga ya wuce yanzu lokacin wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na biyu akai shine ayar da ta zo a bayanta sai Allah ya ce wa rasulan ila bani isra'il kuma shi annabi isa dan maryam manzo ne zuwa ga banu isra'ila kaga wanda yake Najeriya idan ya ce maka shi ya samu Jesus as his savior sai ka ce to ai ko a bible Allah ya ce ne annabi Isa dan Maryam manzo ne ga banu Isra'ila, kai banu Isra'ila ne, kai ba banu Isra'ila bane, kai tukururu ne, kai dan Najeriya ne. Idan yace to kai ma ai addinin ku na Larabawa ne, kai me yasa kake bi? Sai kace ai Allah ya ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadira. Albarka ta tabbata ga wanda ya saukar da alfurqan, wanda ke rabawa tsakanin ƙarya da gaskiya, tsakanin tauhidi da shirka, tsakanin sunna da bid'a, shine alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aka aika manzon Allah da shi liyakuna lil'alamina nazira, dan ya zama mai gargadi ga duniya. Kaga kenan ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya aika shi ne zuwa ga duniya. Sannan Allah ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira, ba mu aika ka ba face wato ga duniya gabaki daya bashiran wa nazira, kana musu gargadi kuma kana musu bishara na alkhair na aljanna idan sun bi ka. To kaga anan Allah ya ce wa rasulan ila bani isra'il, shi annabi Isa dan Maryam manzo ne zuwa ga banu Isra'ila. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, na zo muku da aya daga ubangijinku inji Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi Isa dan Maryam ya zo ga banu Isra'ila da hujjoji wanda karara, saboda a lokacin ana tutiya ne da sanin magunguna da likitanci. Shine sai Allah ya ce min rabbikum, daga ubangijinku, ya nuna cewa shi ba dan Allah bane, dan sako ne daga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce anni akhluqu lakum min at-tin, ni ina yin butun butumi na tabo ka hayati tayyib, sai in yi shi in gina butun butumi da tabo ya zo a yanayi na tsuntsu, kenan zan saka in yi butun butumi da tabo sai in mai da shi tsuntsu yanda ake yin gunki. Idan na yi shi fa anfuqu fihi, sai in busa masa haka, waye ba shi izini? Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu tsairan bi iznillah, sai ya zama tsuntsu mai rai da izinin Allah. Kaga a gabansu ina likitanci? Akwai likitan da zai iya, sai dai na robot, kuma robot ai ba mutum ba. To shi wannan tabo ne za ka gani a idanka, idan ya gama mulmula taban sai ya busa, yana bismillah, sai tsuntsu ya zama tsuntsu mai fata da gashi da nama da jini a jiki, yanda tsuntsa yake ya tashi ya wuce. Kaga wannan ai din likitancinka ƙarya ne, din likitancinka ba za ka iya yin wannan ba. To kaga an kure likitoci da masana magani a wannan zamanin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Isa dan Maryam irin wannan, shine miracles din da suke magana kenan, salvation centers shine suke cewa. To duk wani qissis pastor da yake so ya nuna cewa shi na Allah ne, to sai yayi irin wannan aiki. To shi yasa zaka ga galiban matsafa ne, zaka ga suna da zobe da suke sawa a hannu, wanda da shi ne zaka ga an taba mutum ko gurgu, wani a hada baki da shi, ba gurgun bane amma ya ce gurgu, wani kuma a tsafi ne a taba shi sai ya miƙe, kuma a ganshi ya taka sai ya zauna, shikenan sai ya wuce, bayan kwana biyu zai dawo gidan jiya. Amma ku mabiyansu a wajen kaga an ruda da su, sai a ce wannan yana da miracle. To irin wannan miracle din shine suke yaudaran mutane da shi. Kuma wallahi abin takeicin yau zaka ga musulmi ne sai kaga an kuwansa ba lafiya an kai shi toci, wai ana nemo masa salvation da miracle center. saboda me yana gani a Facebook yana gani a gidan TV da radio da sauransu ana irin wannan a matsayin abu ne mai kyau sai ya ga kaman cewa ai akwai daga gaske ne kuma alhali tafi suke yi matsafa ne na ƙarshe saboda wannan annabi Isa aka ba wannan mu'jiza daga cikin mu'jizar da Allah ya bashi abu na biyu kaga Allah ya ce bi idnillah ya nuna Allah ne ke tabbatar masa da wannan mu'jiza kuma halittawa yana hannun waye kashewa yana hannun wa Allah amma Allah yana so ya nuna musu abin da za su ƙara yadda wannan bawan Allah daga Allah yake dan mutum bai sai wannan ba ko da wani matsafi zai zo ya maka wani sirindaburu kaga wasu abubuwa suna abin nan karanta ayatul kursi ku gani za ka sha mamaki ko ka fara karanta bakara a wurin za ka ga aljanun ba za su iya jurewa ba dole za su gudu har ma ka ji ko ƙarshe ma ya ce wanda suke hana wasu cin abinci Allah ya isa ka san da irin abin da ake yaudaran mutane kenan kaga wai mutum ya rike zunguren carbi kai sai kai tunanin cewa irin bawan Allah ne in za ku yi magana sai kira hannunsa a carbin sai kaga carbin a sama sai ce salamu alaikum sai kaga ga carbin nan a rataye a sama shi kuma da yake irin daman harkar siyasa mafi galibi za ka ga akwai bayan Allah a cikinsu to amma galiban za ka ga sun fi yadda da irin wa'annan tsafacen sai ka ji ya ce abinci ko mai wannan a zo mai da shi saboda ya nuna ga tarbin a lokacin da za ka karanta ayatul kursi wala jarbin zai faɗo zai faɗo ƙasa ina gaya maka zai faɗo ƙasa saboda da haka suke irin wa'annan sirkullan kuma wani lokaci sukan yi amfani da irin wannan daman yanzu ba muna watan ramalana ba amma duk da watan ramalanan da manzo Allah ce an daura aljanu shedanu kangararru zaka ga suna tsaface kuma ba sa yi sai a T junction zaka ga suna yi wannan da yake wajen Murtala Square zaka ga ana yawan hatsari cikin dare zaka ga akwai ƙwarya akwai masu zuwa su ajje ƙwarya a wurin ko bara da azumi akwai wanda suka ajje ƙwarya a wurin ja suka lullike ta irin na cultism din nan na tsafi duk ne dalili kawai dai saboda abun duniya to a ciki to kakka yi mamaki ha to kuma gashi an yi tsafi suna amfani ne da aljanu musulmai mu anan ba akwai musulmai faragurbi ba to aljanu ma akwai faragurbi kaga su ba daure su ba saboda shi musulmi ne to irin wanda zuciyarsa ya riga ya lalace shi ma kansa ya zama shedanin kansa musulmi ne amma baya abin da ake yi na tsafi yana yi sai a kira shi ya zo yi wannan harkar to shi ne kake gani a irin wannan gaban suke wannan abin amma duk wani kangararre in dai kafiri ne ko arne an daure shi ba yi da tasirin da zai iya yin abin da ya dace to sai dai musulmai wanda suke lalatattu a cikinsu da su ake amfani sai a yi wani abu kai in ba ka yi tunani da kyau ba sai ka ce to an ce a watan azumi kuma ana daure shi danu to kuma ga kaza yana faruwa to duk irin wa'annan ne to da wannan ne suke amfani suke cimma manufarsu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa ubri'ul akmaha kuma ni annabi Isa dan Maryam Allah ya samun daga cikin mu'jiza ina warkar da dan da aka haife shi da makanta shine al akma wanda aka haife shi da makanta kaga wanda ya makance ai ana fatan zai iya me zai iya warkewa musamman wanda glaucoma ya kama shi ka san dalilin da ke kawo glaucoma bakin ciki shine bakin ciki yake haifar da glaucoma shine abin da ya faru da annabi Yaqub alaihi salatu wassalam kenan bakin ciki akan wato rabuwarsa da ɗansa annabi Yusuf shine wabyaddat aynahu min alhuzni wa huwa kadhib idanuwansa sai suka koma fari ai glaucoma ne bakin cikin da yake ciki akan ɗansa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam shine sai ya daina gani shi yasa yace wa ƴan uwansa da suka zo Misra izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi ياتي بصيرا واتوني بآلكم اجمعين كتفدري غانا دينن idan kuka je ku ba baba na ya shafa a idan sa idan ya shafa a idan sa zai dawo idan sa zai dawo kangaran yana gani kamar yanda yake gani da ana tahowa da rigan sai Allah ya ji yadda shi kuncin dan sa Annabi Yusuf shi kuma yana Kan'ana yace falamma fasalatil iru qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun lokacin da ayarin suka taho daga Misra za su zo a kawo rigan ababan ya shafa a ido sai ya fa yace inni la ajidu riha yusuf yace kai yana ga wa jikokin sa ina fa jin kamshin Annabi Yusuf laula an tufannidun ba dan kada ku ce ni dai na cika abin nan ba ni dai ina jin kamshin ana Annabi Yusuf to sai jikokin suka ce قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم كاي كاكا كاي دي har yanzu kana cikin soyayyen nan naka da dadda ga danka Annabi Yusuf wannan mu ba mu ma san shi ba labarin shi muka ji amma har yanzu kana labarin sa shi sa da aka zo fa lamma an jaa al-bashir alqahu ala wajhihi fartada basira lokacin da ibsharan yazo aka bashi rigan yana sawa a fuskan shi kawai sai idan ya dawo sai ce qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun ba na ga ya muku ni na san wani abu daga Allah wanda ku ba ku sani ba kaga matsalar glaucoma yana da alaka da yawan bakin ciki idan ya taru a zuciya yana shafan ido saboda ai akwai jijiya daga zuciya tana da alaka da mai gani to wannan jijiyar ita ce ta samu tasiri a zuciya sai ta yi tasiri a ido sai ka ga ana ganin yanan nan a ido to in ka gane glaucoma ka bincika ka gani za ka ga yana da wasu damuwa da yawa a zuciya shine yake haifar masa da wannan in damuwar ta kau za ka ga insha Allah wannan glaucoma zai kau saboda shine babban maganin glaucoma in Allah ya same ya taimake shi ya rabu da wannan bakin cikin wannan lokaci ya gabata to shine sai Allah ya ce wal abrasa wa uhyi al mauta bi idnillah lokaci ya mana halin sa bara mu karasa ayar ba saboda tambayoyi idan Allah ya raya mu gobe sai mu karasa wannan aya insha Allah subhanahu wa ta'ala
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam
yawanan tambayoyi ce malam tambaya ta take mutum ne yake da mata hudu zai iya ce da kowace ne da wurin ta wallahi na fi son ki
ya halatta zai iya gaya musu cewa wallahi na fi son ki yana daga cikin abinda aka halatta wa bi mata ke mata ƙarya da zai iya daidaita al'amarin soyayya tsakaninsu da juna wannan musulunci ya haramta ya halatta masa wannan ba laifi amma duk yadda zai faɗi ai akwai ɗabi'un da zai nuna cewa ya fi son wacce ko da ya faɗi duk duniya an san manzo Allah ya fi son Nana Aisha kuma an tambaye shi ya ce me Nana Aisha ta fi so Allah da kansa a cikin Al-Qur'ani yace wa lan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i wa law harastum ba za ku taba iya daidaita matan ku a soyayya ba ko da kayi kwadayin haka daga zuciyarka yanda kake son wacce kake haka kake son wacce da wacce da wacce Allah ce ko da kayi yunkurin yin haka amma me hana ka me Allah ya hana ka sai ce fala tamilu kullal bay kada ka karkata dukkan karkata fatazaruha kal mu'allaqa daya wacce baka so ka maida ita kamar ratayayya a cikin wanda ba a amfani da ita da sauransu amma kowace ka bata abinda kake bukata amma ba zai taba yiwa ka ji kana son wannan kamar yanda kake son wannan haka kake son wannan a'a su idan kana da mata guda biyu uku guda hudu wanda yake da mata daya wallahi ba zai taba son wannan karatun ba saboda haka wannan na farko tana da wata ɗabi'u wanda ta biyun nan ba ta da shi haka ta uku tana da wata ɗabi'u da na biyu da na farko ba su da shi haka kuma na hudun tana da wata sifa su hudun sai kaga kowace tana da abin da take banta da shi wanda ƴar uwarta ba ta da shi kuma in ka tara su duka wannan na da abin da wannan ba ta da shi wannan na da abin da wannan ba ta da shi wannan na da abin da wannan da wannan da wannan ba ta da shi kowa na da abin da kowace ba ta da shi kowajen mu'amala da juna ba ɗaya suke ba kowace tana da abin da wacce ba ta da shi kuma haka Allah ya yi shi kaga mai mata daya ba za ka taba sanin wannan karatu ba a tausaya mai mata daya
kike ba illa
wannan tsirin da ta tsara da su sai malam tunda na aure miji na ina so da kansu sai na yi islamiya so da ban samu karatu islamiya a kanka da siyani na ina so da kansu misali ba to san da shi islamiya ba shi da nan saboda yayin da shi
baki laifi ba amma yana da kyau ki masa magana kafin ki shiga ki ce zan na shiga islamiya kaza ko kuma zan shiga islamiya kaza ki sanar da shi saboda haƙƙin sa ne shi kuma ya ji tsoron Allah ya sani Allah zai tambaye shi akan addinin matarsa saboda haka almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalif manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutun yana kan addinin abokinsa matarka ai aboki abokiyarka ce saboda haka kowa ya duba waye zai yi abota da shi idan kai abota da mutumin banza zaka zama mutumin banza in kai abota da mutanen kirki zaka zama mutumin kirki ko baka zama fuli ba sai an ga wasu dabi'unka sun canza ka gano ko baka gano ba amma wanda suka san ka za su ce kai wane ya canza ba haka muka san shi da ba kaga wato yin abota da mutanen kirki jari ne saboda haka za ta shiga makaranta amma in za ki shiga ki sanar da shi wani ina so na shiga makaranta kaza kuma na sanar da kai zan fara zuwa zan je in registration ka bani kudin registration wannan saboda haƙƙin shi ne ya karantar da ita ilimi na addini Allah ka sa mu dace
wannan jami'in ya haramta maka kawai sai ran nan tana gyaran aiki
ba abin da yake nufi ba kenan leƙen wayan ne yace kake dan ba tabawan bane ai tabawan da yake nufi kake dauki wayar sa ki yi bincike saboda mata kuna da bin diddigi karshe kuma ku dawo kuna subewa in kun ga abin da ranku be haka ne ai karshe ka gode ta kuka saboda me ai baya halatta ki dauki wayan mijinki a musulunci haka ka'ida yake amma shi dole ne in ya ga dole ne ya zo gida zai ce mu ga wayan ki buɗe da ya mun pin code din ki buɗe in ma pin gafarin ne ko face buɗe in gani dole ne shari'a ta daura mai ya duba chatin din ki da wa kike chatin da wasu mutane kike chatin da irin maganganun da kike yi yayi controlling din sa haƙƙi ne na musulunci Allah ya daura mai ya kula da ke saboda wannan haƙƙi ne na mahaifinki akan ki da iyayenki to yanzu kin dawo gidan mijinki shine ubanki shine uwarki shine wanki shine dan uwanki shine mijinki shine kowa naki wannan haƙƙoƙin ga baki ɗaya Allah ya daura masa yana da wannan hurumin ya duba ba laifi bane amma ke baki da hurumi ki dauki wayan saki duba amma tun da baki dauka kin duba a ciki ba sai ki gaya masa in yazo in yana nufin wannan ne cewa in kin bude chatin din sa ne kin saku to in kin bude chatin kin duba to kin saku saki amma daya amma in ba ki dauki chatin ba kawai wayan kika dauka kika canza mai wuri in yazo sai ki ce to wayan ka fa ban duba ba Allah ya sani amma da nazo gogewa na daga wayan ka na aje shi a gefe shin shi kake nibi koko in na duba chat ɗinka da Snapchat da sauransu sai ce a wancan nake duba ai shi yafi zafi ai ko yawa shi ne mai zafin eh Allah ya sa mu dace na to muna a kokari mu kara sanar da ƴan uwa a musulmi dangane da masu shigowa ta wannan kofa idan an fara sallah don Allah a daina shigowa ta wannan kofa. Sa'annan kuma akwai abu na biyu, muna yin iftar sa'im a cikin wannan masallaci, muna ciyar da masu azumi kowace rana, muna ciyar da mutane 200, kuma gidauniyar kowa yana da daman da zai iya sa shiya. Idan aka ciyar da mutanen nan guda 200, za a rubuta maka a ranan ko mai ka sa a ciki aka sa aka yi hidiman, za a rubuta maka kayi azumi 201, kanaka azumin da adadin mutanen da suka ciyar da su. To kaga ka san dai ba karamin lada za ka samu ba, a ce yau a lalitarka ana rubuta maka kowace rana ana rubuta maka azumi 201, kai ka san ba karamin daraja za ka samu ba. Wannan dalilin yasa muka ƙara shelantawa al'umma ga akan nan ba na masallaci, gwargwadon abinda Allah ya hore maka idan ka sa aka ciyar da masu zuwa masallaci, ana ciyar da su a lokacin buɗe baki, za ka samu lada mai girma a wurin Allah. Kuma ladan da za ka samu a gaban Allah ranar tashin kiyama, manzo Allah ya ce Allah bai gaya mana irin ladan azumi ba, saboda limited ne. Sai ka zo ga kada Allah, sannan Allah ya ce to azumi kaza da kai, ka ciyar da adadin mutane kaza a wannan azumin, ga irin ladan da zan baka. Shi sa Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, masu azumi ana cika musu ladan su ne ba iyaka, unlimited. Sai ka zo gaban Allah za a gaya maka irin ladan da zaka samu ko na azumi guda daya. To balle a ce kowace rana kana da lalitan 201, to kaga abu ne mai dimbin yawa. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon sanya wato shehinmu wajen samun aljanna, saboda ga hanyar samun aljanna ta zo mana kusa a cikin wa'annan kwanaki. Sa'annan akwai Alhaji Aminu, yana zama a can baya, Allah ya masa rasuwa yau watan sake kenan. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ji kansa da rahma. Sannan akwai Alhaji Kabiru, can yake zama wani fari haka, shi ma Allah ya masa rasuwa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala, an yi azumi bare da shi anan yake zama, da shi da Alhaji Wali can yake zama anan. To idan ya zauna can shi yake zama, shi dai Allah ya masa rasuwa saboda ya dade yana jinya. Allah subhanahu wataala muke fata ya gafarta musu gaba kida, ya sa aljanna ta zama makoma a gare su. Sannan akwai Baba Wali, kusan shi ma galiban anan yake, shi ma Allah ya masa rasuwa. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta musu gaba kida, dukkan musulmi da suka ga mu gidan gaskiya, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta musu, ya sa aljanna ta zama makoma a gare su, ya yafe musu. Akwai kuma Malam Khalid wanda yake zaune yake karanta mana tambaya, akwai yar uwar mahaifinsa ne ko mahaifiya, ita ma Allah ya mata rasuwa kafin azumin nan. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mata, dan mun je Kano ni na je mun gaisa da ita. Allah ya ji kanta da rahama, Allah ya sa ta huta, Allah ya sa aljanna makomanta, Allah kuma ya mai gurbin su dukkan su gabaki daya a cikin dukiyoyin su da iyalan su. Mu kuma kada Allah ya batar da mu bayan tafiyar su. Kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi, da shi da zuriyarsa Allah muke roko ya sada shi da alkhairin duniya da lahira. Akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri, Allah muke roko ya kare shi daga dukkan sharri kamar yanda ya kare Makka da Madina daga sharri. Akwai Honorable Mukhtar Marobiya ya aiko mana da ruwa kusan guda 1,000, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba masa, ya sanya masa a cikin mizanin kyawawan ayyukansa. Allah kuma muke roƙo ya shayar da shi Al-Kautsar, ya shigar da shi Firdausul A'la, wa'anda aka jarce su da basu suka a cikin mu, muna roƙon Allah ya yaye musu, ya kawo musu hanyar da za su sauke wannan nauyin bashin da ke kansu ta inda ba su samu tsammani ba. Wanda kuma aka jarce su da ƴaƴa kangararru maza ko mata, Allah muke roƙo ya shirya musu da su, ya sa su zama masu faranta musu rai kamar yanda suka bakanta musu rai a baya. Mu kuma muna roƙon Allah ya azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya Allah, muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima kuma kai mana arzikin da zamu yi wa addininka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ƴan kuma da suke Palestine, Sudan, Libya da sauran kasashe na musulunci wanda suka mutu a cikin suka karbi shahada su wanda kuma suka rasa dukiyoyin su da iyalan su ya Allah kamar ya gurbin su da mafi alkhairi ƴan kuma da suke Sokoto, Zamfara, Maiduguri da sauran kasashe da sauran yankin mu dake cikin arewa da ake addaban su da ƴan dadi bindiga da kidnappers ya Allah kafi mu sani ka yaye musu wanda suke gudanar da wa'annan al'amuran cikin mu ya Allah kafi mu sanin su kai mana maganin su su kuma masu shiryuwa a cikin su ya Allah ka shiryar da su wanda kuma alƙalamin ka ya bushe akan su ya Allah kai mana maganin su kamar yanda kai maganin adawa da sabudawa ya Allah muna roƙonka di yanda zamani kai da tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu dauka wa miyan iyalan mu da shi mu taimaka wa addinin mu da shi mu taimaka wa abokan mu mu taimaka wa ƴan uwan mu mu taimaka wa dangin mu mu taimaka wa makwabtan mu mu taimaka wa dukkan wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwan mu ta zo da mu masu kallon mu da sauraro ka ba mu ikon cikawa da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fiddausul a'la ta zama makoma a gare mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.